Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya Murya Arewa ko kuma Radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba 14 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Kungiyar kula da bakin haure ta kasa da kasa ta bada rahoton cewa kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya a Mosul. Prime Minister Britania Theresa May da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun hada karfi dubun yaki da ta'addanci. A jiya Talata kuma Attorney General kuma Ministerin Shari'an Amurka Jeff Sessions ya musanta cewa ya gana da jakadan Rasha da nan Amurka.
Kanin labaran kenan, rundunar ƴan sandan Najeriya ta tura ƴan sandan kwantar da tarzoma domin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane kan hanyar Abuja zuwa Kaduna.
Nan za mu zauna mu tabbatar cewa daga Kaduna zuwa Abuja ba za a dauke wani akai cikin jeje wani lokaci a rasa ransa ko kuma sai an biya wata kudi kafin a sake shi.
Muna kuma da tagwayen rahotanni kan katsewar gadoji a hanyoyin da suka hada da Lagos da arewacin Najeriya da kuma irin wannan lamari a jihar Adamawa. Sai kuma shirin domin iyali wanda a yau zai nazarin bukatun ƴan gudun hijira na cikin gida a Najeriya a daidai lokacin da hukumar agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta sanar da gagarumin shirin rarraba abinci. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Kungiyar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta bada rahoton cewa kimanin mutane 752 ne suka samu rashin lafiya. Daga cikin waɗannan adadi mutum 312 aka kwantar da su a asibitoci, kana akalla wasu mutane biyu kuma suka mutu ciki har da wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansani da aka ajiye waɗanda suka rasa gidajensu a wajen birnin Mosul na ƙasar Iraki. Kakakin kungiyar kula da bakin haurin Joel Milman ya faɗa a shekarun jiya Litinin cewar wani ɗan kwangila ne aka bashi aikin kawo abincin wanda ya zo da abincin ga misali karfe 4 na rana don a bude baki wato na watan Ramadana da suka saba yi a raba abincin a daidai karfe 7:30 na yamma. Kakakin ya ce hukumomi na nan na bincike lamarin don gano inda gurɓataccen abincin ya fito ko kuma abincin ya gurɓace ne tsakanin lokacin da aka kawo da lokacin da za a raba. Bayan da an buka basu abinci, mazauna sansanin sun ce mutane da dama ne suka kamu da ciwo Kano kuma hukumomi ba su da isasshen motoci na ɗaukar marasa lafiya inda suka cika motocin bas suka cika bakin da mutane.
Prime Minister Britania Theresa May da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun hada karfi domin tabbatar da tsaurara matakai akan kamfanonin kire-kiren fasaha don su kara kaimi a wajen yaki da ta'addanci ta yanar gizo. Burtaniya da Faransa suna fuskantar kalubale iri guda wurin yaki da ayyukan ta'addanci IS a cikin gida, kuma dukkaninsu sun fuskanci har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane a biranen London da Manchester da Paris da kuma Nice. Ms. May ta je birnin Paris a jiya Talata ne don tattaunawa akan tabbatar da makaman yaki da ta'addanci da kuma batun ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata Attorney General kuma Ministan Shari'a Jeff Sessions ya musanta cewa ya gana da jakadan Rasha na nan Amurka ko zantawa da bai kamata ba da wasu jami'an diplomasiyan kasashen waje, inda ya ce batun hada baki da wasu jami'an Rasha lokacin zaɓe wato na shugaban ƙasa da aka yi a bara wani babban ƙarya ce kuma abin kyama. A wani zazzafin bahasi da ya bayar gaban kwamitin harkokin leƙin asiri na majalisar dattawa, ya ce wanda yake binciken katsalanda ko kutse da Rashid tai akan zargin da ake mata ta aikata a zaben bara. Sessions wanda shi ne ke baiwa kwamitin yaƙin neman zaben shugaba Donald Trump shawara, ya ce ya taba haduwa da jakadar Rasha na Amurka Sergey Klesiak sau biyu, amma kuma ya musanta rahotanni da ke cewar sun yi ganawa ta uku a wani wuri da ba a bayyana ba tare da Klesiak a wani otel a nan Washington a cikin watan Afrilu a lokacin da shugaba Trump ya yi jawabi a kan manufofin harkokin kasashen waje.
A ƙarshe an saki wani ɗalibin jami'an ba Amurki da ake tsare da shi a Koriya ta Arewa har tsawon shekara guda da rabi, yana kan hanyarsa zuwa gida, sai dai iyayensa sun ce ya shiga doguwar suma sama da shekara guda. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tabbatar da wannan batu a jiya Talata cewar an sako Ota Wambia ɗan shekaru 22 daga gidan yari kuma zai iske iyalansa. Jama'a a ma'aikatar harkokin waje sun ki cewa uffan akan batun lafiyar Wambia saboda ƙa'idojin aikinsu, amma dai sun ce ganawar ƙarshe da Amurka ta yi da Wambia ta ofishin jakadancin Sweden ya kasance ne a cikin watan Maris ɗin bara. Iyayen Wambia sun ce an saki ɗan nasu ne saboda rashin lafiya. Fred da Cindy Wambia sun ce an gaya musu cewar an bai wa ɗansu maganin bacci jim kaɗan bayan an yi masa shari'a watan Maris da ya ta gabata, kuma tun wancan lokacin bai ƙara farkawa ba.
Kotun kolin Amurka ta fara ɗaukar matakai na kawar da dokokin bakin haure masu nuna wariya ga wani jinsi. A wani hukuncin bai ɗaya a wannan mako, kotun kolin ƙasar ta ce ya kamata Amurka wanda ba su da aure maza da mata a kula da su daidai akan batun ƴancin zama ɗan ƙasa, kaman wato ga ƴaƴansu da suka haifa daga ƙasashen waje. Wannan hukuncin ya kawar da dokokin bakin haure masu nuna wariya ga jinsi, amma kuma ga alamar zai ta sakeyar mutumin da ya tado da wannan batu da ake kira Luis Ramon Morales Santana, wanda yake zaune a nan Amurka sama da shekaru 40. Morales Santana ya ce ya samu ƴancin zama ɗan ƙasa ne daga mahaifinsa ɗan asalin Amurka, mahaifiyarsa kuwa ƴar ƙasar Jamhuriyar Dominican ce, ƙasar da aka haifi Morales Santana. Akwai yiwuwar a kori Morales Santana bayan da aka taɓa daure shi bayan an same shi da laifin fashi da makami da kuma yunkurin kisa. Jama'an Amurka sun yi watsi da ikirarin da ya yi cewa shi ɗan ƙasar ne saboda mahaifinsa bai cika sharuɗin zama ba Amurki ba a lokacin da aka shigo da Morales yana da shekaru 10, har ma ya cika shekaru 14, mahaifin nasa na da sauran shekaru 2 da zai cika sharuɗin zama ɗan ƙasa. Mahaifin nasa ya koma Jamhuriyar Dominican ne yana wato matashi sauran kwanaki 14 ya cika sharuɗin zama ɗan ƙasa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude tukkar hotunan namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda a daren jiya Sarkwata ƴan sanda ta tura jami'an kwantar da tarzoma kimanin 500 da nufin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane don neman fansa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Mataimakin Sufeta Janar na ƴan sandan Najeriya shine wato ya aika da wakilinsa Joshua Kabila, wanda shi Alhaji Ibrahim Idris, domin ya kaddamar da wannan shirin. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na dauki da cigaban rahoton.
We have done it. We are going to do it again. To ensure that Kaduna Abuja is made safe, maximum security.
Mataimakin shugaban ƴan sandan Najeriya kenan, DIG Joshua Kabila, ke jawabi yayin kaddamar da shirin sintirin hanyar Kaduna zuwa Abuja a daren jiya don kawo ƙarshen wannan matsala na garkuwa da mutane. Daga bisani, DIG Habila ya min ƙarin bayani.
Wayannan mutane da suke fitowa su hana tafiya cikin wannan hanya, su kuma ɗauki mutane, su kuma tambayi kuɗi kafin a sake su. Wannan ba daidai ba ne, saboda haka shi Inspector General of Police Ibrahim K. Idris ya ba da umarni na zo yau maza-maza da wayannan mutane 500 cikin masu uniform da wanda ba su uniform, so masu a cikinmu nan za mu zauna mu tabbatar cewa daga nan daga Kaduna zuwa Abuja ba za a dauke wani a kai cikin jeje wani lokaci a yi rasa ransa ko kuma sai an biya wata kuɗi kafin a sake shi.
‘Yan Najeriya dai na korafin lokacin da aka karkatar da akalar tashi da saukar jirage daga nan Abuja zuwa Kaduna. An samar da tsaro irin na mamaki a wannan hanya, amma yanzu da aka kammala aikin filin jirgin saman Abuja na cewar an koma gidan jiya.
A lokacin wannan ita wannan operation ita wannan aiki daban ne, domin ita wannan operation da aka sa da nan inda ake kira Katari ba don shekara daya ba, kuma ba don lokaci mai yawa ba, lokacin ya wuce. Shi yasa wa'annan da kuke ganin su ba saba zuwa nan ba, su ne yanzu da za mu sa in Allah ya yarda za ku ga abu, kuma kowa ya tabbata cewa mu za mu sarin ransa da kayansa.
Yalla bai, wasu daga cikin jami'an sanda suna kukan cewar ba sa son alahusinsu a kan kari a gwanda suke ganin cewar shi yake rage musu kwarin gwiwa wurin wannan aiki. Me za ka ce akan wannan?
Gaskiya ne, wannan mun tabbata gaskiya ne, amma yanzu hukumomi da suka yi magana da shi Inspector General Police lele sun tabbatar mana cewa za a yi kokari a samu wannan kuɗin, amma ina so in gaya ma wa'annan 'yan sanda cewa ba ita kuɗin ne za ta sa mu bar aikinmu ba. Mutane sun samu domin sare su, saboda haka ba za mu ce don ba a biya kuɗi ba, ba za mu sare mutane.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sau madalla sai kuma harkokin sufuri a Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa harkokin sufuri sun tsaya cak akan hanyar Lagos zuwa arewacin kasar sakamakon karyewar waɗansu muhimman gadoji, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A lokacin da na isa gadar ta Tabu, na tarar da cincirin dan jama'a, yayin da masu ƙananan motocin sufuri ke masayar fasinja, su kuma masu manyan motoci sai kallo ko kuma mutum ya koma inda ya fito. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Awol Mohammed Daura.
Yanzu daga ina kake?
Daga Lagos muke. Ni leban trela ne, na dauko dista ne, kuma Dauran zan nufa insha Allahu Rabbi.
Yanzu ba hanya ya zaka?
To mu dai muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnatin ƙasa ta taimaka mana, su taimake mu, su zo su dai mana yadda zamu samu damar da zamu wuce mu ta bugaman iyalanmu.
Suna ina Isa Isiyaka.
Kai driver ne?
Ni driver ne, daga Bauchi.
Ta wuta kake ja ne?
Trela ga ta can.
Yanzu gashi ka zo ba hanya wucewa, ina ka nufa yanzu?
Lagos ne, amma dun da hanya ta lalace ka tsaya zan yi an gyara.
Abubakar Umaru zan je Kebbi daga Lagos
na
yato.
Na dauko kaya ne?
Na dauko kaya, tana can Jaba aje.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da abin yi akan wannan al'amari, domin kuwa lamarin ya fi ƙarfinta, in ji kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa.
Za mu kai kukanmu Abuja, gwamnatin tarayya su zo su duba, su gyara mana wannan hanya.
Yadda mutane ke wahala, ku gwamnatin jiha babu wani mataki na gaggawa da za ku sama ma mutane sauki?
Mataki na gaggawa shine mu kai kukanmu ga Abuja. Yanzu in baka misali, yau in gwamnatin tarayya tana son ta yi wannan aikin, aka turo Jiles Bega, ina gaya maka wata guda za su yi nan. Kuma yanzu da Jiles Bega sun zo nan, za su samo ma mutane hanyar da za su fara wucewa kafin su gama gyaran gadan nan. Amma in na ce maka a jihar Niger muna da kuɗin da za mu gyara hanyar nan, na yi ma ƙarya.
Sai kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Abdul Malik Cece ya ce lamarin fa abin tayar da hankali ne.
Abin kuka ne gare ni yau, hanyar moto ba tafiya, hanyar jirgi yanzu ba tafiya. Da ce hanyar jirgi na tafiya, za a ce to duk mai da zai zo arewa a sa shi a jirgi, jirgi ta zuwa irin a wuce da shi. To amma ga shi abu guda ɗaya ya faru a rana ɗaya a wuri ɗaya.
Tuni dai masu lura da al'amura suka bayyana cewa lalacewar hanyar ta Lagos za ta ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali na takura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a jihar Adamawa kuma, banda matsalar da al'ummomi da dama suka fuskanta sakamakon karkarewar gadoji da ƙungiyar Boko Haram ta yi, rahotanni na nuni da cewa yanzu haka ba shiga ba fita tsakanin Madagali da Mijika sakamakon karyewar gada ɗaya tilo da ake lallabawa biyo bayan ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙwarya. A cikin hirarsa da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, shugaban ƙaramar hukumar Madagali Yusuf Muhammad ya bayyana cewa lamarin ya shafi ƙungiyoyin agaji da ke yunƙurin kai tallafin a yankin.
yanzu kan muna wani babban masara mutane yankin daga Michigan zuwa Madagascar gaba da har Gwaza ne ba mu da gada yanzu an yi ruwa sosai wanda shekara biyu da ya wuce mutane sun koma muna complain wa federal government akai wannan gadoji a lokacin mataki akai ga yau da safin ruwan da aka yanzu ga da tayi gaba daya ba hanya shiga kasar Michigan da Madagascar ba hanya da mutane za su ko mu bi ko yau da yanzu ko da kafa ba zaka kauce ba yau shekara biyu mutane al'umma wannan kasar sun koma amma abu ne wanda ya kamata gwamnati tarayya ta dauka matakin gaggawa akai wata tafiya wannan gada wannan ban taba gan ban ba sai a Najeriya ba ya za a yi mutane sun koma kasar su abu ya faru da su gwamnati tarayya ba za ta yi mataki akai ba abu ne wanda ya fi karfin jaha ko kuma ya fi karfin gwamnati
ba ma dai ga wannan babbar gadar ta dalicin haka nan akwai wasu gadoji da su ma suka rushe kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar Michigan Alhaji Aliyu Ekwaji ya shaida min
yanzu dai major gada na wanda ya yanke yanzu ba iya duk kwata-kwata ba aka ya shiga Michigan da mota ba shi ne na dalicin dama kuma na kuzuman manyan mota ma ba su yaddi akwai wanda kuma na wurin gayanji wanda ya linki Michigan local government da Madagali local government shi ma da Michigan kasa ne amma yanzu na dalicin nan ya yanke more than 10 feet ma to shi yanzu mota baya tafiya in ka sai da kasofa bakin gada kowane ɗan kasofa in za ka iya kasar da shigan ruwa da kafa sai ka shiga in babu sai ka zaki koma silinda ta
ba ta yi ba ne ma dai ƴan majalisar wakilai suka gabatar da kudirin da gaggauta gyara gadojin da aka lalata to amma kawai yanzu shirukake ji kamar an shuka dusa Mr. Adamu Kamale da ke wakiltar mazaɓar Michigan da Madagali yace su yi mamaki ma da kawai yanzu ba abin da aka yi
majalisar tarayya ta yi mahaura akan gadaje nan har ma ta bada umarni akan gwamnatin tarayya ta gaggara wa'annan gadaje ba tare da ɓata lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai ai jinkiri akan wannan aikin mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa Buzai Muhammadu Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadajin tafiya musamman in ka tashi daga home zaka je Michigan zaka je Madagali zaka je Gwaza ba gadaje duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga aka karya ta so ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki na musamman akan gadaje nan
ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Adamawa bata ce ufan ba domin kuna ta zuwa ofishin commissioner ayyuka na jihar Barista Lillian Steven to amma hakata bata cimma ruwa ba haka ne na tafi ga wayar ta kuma ba dauka ba Ibrahim Abdulaziz sashi na sunan Amurka daga Yola a Najeriya
to Ibrahim sai a ji a sha ruwan zafi Allah ya baka sauki wannan mura da ta kakkama ka to yau dai demokradiya na sahaba Imam Aliyu ne muke gabatarwa kamar yadda muka saba ba da shirin domin iyali ba da na sanar sai a gafarce mu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC idan muka dawo a shirin mu na hantsi za ku ji yunkurin kabilar Tera da aka fi sani da Terawa a jihar Gombe na ganin harshen su bai bace ba barazanar da kananan harsuna da dama na duniya ke fuskanta yanzu ga sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin shari'ar da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Adama Bala James Nglari. Jama'a zaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wani tsohon abokin aiki na ya bani labarin yadda ta kaya tsakanin marigayi gwamnan jihar Kano Audu Bako da kukunsa. Kuku ya samu sabani da uwar gidan gwamna, shi kuma gwamna yace ya kori kuku. Kuku ya kwashi kayansa ya tafi ofishin shugaban ma'aikata. Shugaban ma'aikata ya tambaye shi abin da ya kawo shi yace ai mai gida ne ya sallame shi. Shugaban ma'aikata ya buga gwamna Audu Bako ya ji abin da ya faru. Shi kuma gwamna ya gaya masa cewa shi ya sallame shi saboda sabani da aka samu tsakanin shi ma kukun da kuma uwar gidansa. Shugaban ma'aikata ya gaya marigayi Audu Bako cewa ba shi da hurumin sallaman kukun. Audu Bako ya ce ina gwamna ba ni da ikon sallami kuku. Aka ce masa a'a ba shi da shi. Iyaka idan akwai laifi da ake zargin ma'aikacin da aikatawa ya gaya ofishin da ke kula da ma'aikata su bincika idan laifin ya cancanci a kori ma'aikacin to shikenan ko kuma a ɗauki wani mataki na ladabtarwa. Masana suka ce daina bin ƙa'idoji da aka shimfiɗa su ne ummul haba'isin matsaloli da ƙasashe masu tasowa suke ciki kenan. Saboda bin ƙa'ida shi ya sa shugaban Amurka mutumin da ake kallo ya fi kowa a doron ƙasa iko da martaba ya kasa kashe binciken da ake gudanarwa game da zargin haɗa baki tsakanin wasu hadimansa da kuma jami'an Rasha. wanda ya kawo muka hukuncin da kotun jihar Adamawa ta yanke wa tsohon gwamnatin jihar Bala James Gilari. Sabani abinda nake zato dalilin da kotu ta daure tsohon gwamnatin jihar ba wai kan satar dukiya bace. A'a, bai bi ka'ida bane wajen bada kungila. Rahotanni daga jihar Adamawa sun ce wannan hukunci ya sa ma'aikata daga kowane rukuni sun fara shiga taitayin su. Ga abin da wani dan fafutuka Husaini Hamman Gabdo ya ga Ibrahim Abdul Aziz.
Ko shakka babu saboda in ka bincika ma yanzu ministry in ka bi suna tuntuban lawyoyin su bisa ga duk wani abin da ya shige masu duhu saboda ta firitan ya za ta kasance kar ya kasance kamar na balangar zuwa gaba. Abin da ake yi kenan jihar Adamawa cikin su ya dau ruwa ya kasance darasi ga masu rike da mulki da kuma mai wani tunanin almundana ko ko rashin bin ka'ida ganin cewa laifin da yi ba kudi bane ya ci cancan iyaka amma rashin bin ka'ida ne saboda haka abu ne mai kyau sosai
to sai dai ga mutane irin su Yakubu Musa Uba na mako gani fa da sarari na akaba
abun kawai ana yi ne ana tafiya kai mutane ba za san daukan darasi an mai da abun wasa ko shi gilarin ma an ka duba ba an ce an daure shi rashin bin ka'idan ba da kungila kashin ta me faru ya an zo an fara cewa akan miliyan 100 da wani abu ga wanda suka yi barna su sata suka yi abin da ya fiyaka ba daure su bana ta kan shari'a shi nashi cikin lokaci kadan har an daure shi to kashin ta shi din ma mai biyo ba
kan haka na tambayi Abba Bello Umar babban shaidan gwamnati a shari'ar da aka yi wa Bala James Gilari wanda kuma shine babban daraktan hukumar kula da kungila ta jihar hukumar da Bala James Gilari ya saba kaidojinta ko zai ga mana aikin sa
ita wannan hukuma tun 2013 Adamawa State House Assembly take jiro da ta wannan doka na public procurement adamance domin kula da yadda gwamnati za ta shirya ba da kungila kananan kungila da kuma manyan kungila because an yi la'akari kan cewa shekaru da suka wuce za a ga state tana samun kuɗi kuma ana ba da kungila amma a ƙarshe sai ga kungilan za a bayar ko a cinye kuɗi kuma kungilan idan kungilan miliyan 10 ne sai ta ce an ba da ita miliyan 200 amma da wannan hukuma da ta zo ina maka assurance kan cewa abubuwan da ake da yanzu ba a yayin shi kuma mutum ya yi to doka da ta hukun shi
wace rashin ka'ida ce gwamna Bala James Gilari ya karya
ka'idan shi ne ka san kamar da na faɗa maka akwai threshold in a limit of spending na shi ne kuma gwamna
akwai an kayyade iyakoki da gwamna zai iya kashewa
kwarai da gaske
to
shi a matsayin sa na gwamna lokacin wannan kudi kusan miliyan 160 da wani yamma sai wa commissionerin motoci ya shi ne sai instructing din shi SSG na shi akan ya rubuta masa memo ya kawo masa ran da ya memo din rane ya kai masa rane ya sa mai ba da approval ranan kuma ka tura aka ci a cire kudi a sa kamfani
kana nufin gwamna bai da yanci bai da izini ya sa hannu kan kungila da ta kai miliyan 160
na fata maka cikin dokan ka duba gaba ɗaya gwamna bai da wannan hurumi
me ya kamata gwamna ya yi
abu da kamar da amma da ya kamata ya a lokacin da kudin ya fiya ka sai barwa waɗanda ministry da ya kamata su yi waɗannan abubuwa kaga wannan da mu shi maganar sai motoci ni so finance ne kamata su ina da master
to
akwai abun da muke kira tenders board ya kamata wannan process ya tenders board
to
da ministry
to
fara shi daga farko har karshe idan har an kai an tabbata ga yawan kudin da za su yi wannan ka shi ne za su rubuta executive council memo bayan sun samu certificate abun da muke kira akwai abun da muke kira certificate no objection wanda BPP za ta bayar ka ta yadda kan ka'idojin da aka bi har aka samu wannan dan kungila da zai wannan aiki kan cewa suna neman executive council su ba su approval kan cewa sun bi ka'idoji kuma sun samu takarda daga BPP akan sun yadda da ka'idan da aka bi aka samu dan kungilan da zai wannan aiki samu sai executive council sai su ba su approval shine sai a tura min so finance sai a tura treasury in tabi treasury kuma ba za a ba wannan dan kungila ba sai akwai abun da kira bi security kamar ma a ce an ba shi mobilization 50% da 30%
to
amma kaga su a lokacin kusan 80% aka ba da wannan kudin gaba daya kusan miliyan 130 da wani ba ka kira ka bayar a lokaci guda duk da transaction din bai kai awa uku ba aka yi waɗannan abubuwan gaba daya ka kira waɗannan kudade
aya aka yi ka shigar da ƙara haka je ka ba da shaida
ai ka san da lokacin da suka kore ni ni na tafi industrial court akan ba yadda da ya kore ni ba because akwai ka'idan zaka ji ka kore shi director general na BPP ana haka shine sai muka industrial court so copy na case namu da muka kai industrial court sai muka copy to state assembly Adam also to state assembly through the speaker so da suka gani ga allegations da muke charging din su su gwamnati a lokacin ga abubuwan da suka yi abubuwa kusan 10 kuma a lokacin sai suka yi zama da suka yi zama suka ce a inda haka ne dole su tura EFC su zo su investigation abunda DG ya faɗa nan kan dai ne ko ba dai ne ko ina faɗa maka a ciki kwaya daya abu guda daya ka dauko aka fara trial ina kan su kuma kaga yadda shari'a ta kasance karshen ta shine aka ba shi shekara 5 a prisoner
saboda rashin bin ka'ida na sayan motoci kwamfinoni
wannan rashin bin ka'ida ne na kawai fa
da wannan hukunci da aka yanke a jihar Adamawa kan shugabna na rashin bin ka'ida ta yaya haka ya shafi yadda ma'aikatun jihar da ma'aikata suke tafiyar da ayyukansu game da bin ka'ida
ai komai ya canja yanzu ina faɗa maka wallahi komai ba kai yana shugabanka da zuwa Adamawa tun yaushe kaga yadda abubuwa suke tafiya yanzu ai yanzu na faɗa maka sanadiyan wannan abun ya sa kowa ya shiga hankalin shi dama shi al'amari rashin bin doka hatsari ne ga ita al'umma da kuma su waɗanda suke aka tsora musu waɗannan nauyi a kansu to amma yanzu na faɗa maka kowa ya san me yake yi gwamnati ma bai bar kowa ba don shi koyaushe yana faɗa kan cewa shi duk abun da za a kawo gaban shi inda zai ka'ida ba shi ba ruwan shi kuma tafiyan da muke yake na yanzu shi yasa kaga dan inda ake samu kadan taguma ana aikin kai ina faɗa maka a yanzu ko shekaran jiya mutanen kogi da mutane plateau sun buga mu akan za su zo mu ba su darasi akan abubuwan da muke a wajen mutuna to doka ne kowa dole kowa bi shi shine sai ka zama lafiya ka ƙara gwamnatin ka ba wanda yasa ce maka kasa ta kudin gwamnati
shin dama a lokacin da aka kafa wannan doka wannan mai wannan mukami yana halartar taron majalisar kwamishinoni ne ko kuma dai a yanzu ne aka fara
ina faɗa maka babu baya cikin shi a matsayin ka na TV baka iya zuwa wannan wuri because kai ba commissioner bane sai dai abu ya tashi ana iya neman ka zo kai bayani a wajen
to me yasa kai
amma zuwan wannan gwamnati na shi Umaru Bindo ya ga ya dace wannan matsayi da wannan hukuma ya kamata ta koyo shi tana tare da su so that idan akwai abubuwa na aikin kungila ko da gwamnati za ta kashe kuɗi dole ne shi DJ bayani kuma ya musu jagora
masu haro da wannan bayanin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Abba Bello Umar da Chubahiro Dedone da kuma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to a gaida sahabu Imam Ali da demokuraɗiyya a yau kafin mu karkare sai kuma nasihar Ramadan karatu daga Alkur'ani mai girma
Sunana Ajilatu Useni nun sadaka kasan kamaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiquna laqaju ittahu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah إنه ساء ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم قفه فتبي على قلوبهم هم لا يقفهم وإذا رأيت تودبك أبشاهم وإن يقولوا تسمى لقوله كأنه رسب مصدق يحسبون كل شيء عليه مولاده فزوهم قاتلهم الله أنى ينفقوا
madalla abinda ya sauka kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai
kungiyar kula da bakin haure ta kasa da kasa ta bada rahoton cewa kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya daga cikin wannan adadin mutum 312 aka kwantar da su a asibitoci kana akalla wajen su mutane guda biyu da suka mutu sun hada da wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansanin da aka aje waɗanda suka rasa gidajen su a birnin Mosul
to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma da hasi idan Allah ubangiji ya nuna mana